Mai sauraro, barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. A makon jiya ne a fadin duniya aka yi bikin ranar duniya, wato World Earth Day, inda shirin namu ya zanta da dan rajin kare muhalli Umar Sale Anka a game da tasirin da ranar duniyar ta yi. To a yau Farfesa Adamu Idris Danko zai dora da tarihin yadda aka faro wannan gwagwarmayar. Tambayar da na masa ita ce, yaushe aka fara wannan yunkuri? Ga kuma abin da yake cewa.
Kamar yadda masana suke bayani a kai, an fara wannan raji ne a nan Amurka kusan shekara 51 da suka wuce, kuma a yanzu ana ta wannan raji ne a duk kasashe na duniya, wanda wannan rana an fara shi da farin jini, domin ko a lokacin da aka faru wannan an sami mutum sama da miliyan 20 a cikin manyan garuruwa na Amurka da suka yi biki a wannan shekara domin wannan raji. Mutane da yawa ana ganin sun ba da goyon baya, kuma haka aka ci gaba da wannan raji har zuwa shekarar 1990, wanda akwai wani mai gwagwarmaya wanda ake kira Dennis Hayes, shi ya dauki wannan rana, ya ga cewa ba Amurka kadai ya kamata a ce ana wannan raji ba, ya kamata ya zama yunkuri ne na duk kasashen duniya. Shi ya dauki wannan abu, aka yayata shi, aka ga cewa duk kasashen duniya wajen kasashe 141 a shekarar 1990 suka shiga wannan hidindimu na wannan bukukuwa.
Baya ga matsanancin ruwa da ke janyo ambaliyar ruwa, Dr. Salisu Dahiru, wanda ke jagorantar shirin New Map, ya bayyana yadda tsarin gine-gine ke tasirantuwa ga matsalar ambaliyar ruwa.
Na farko, kin san ita ambaliyar ruwan nan abubuwa ne da suka tare suka yawa. Na farko, akwai illan sare itatuwa wadda sukan taimaka wurin rage ambaliya, kuma akwai rashin bin dokan ka'idan ina ne ya kamata a yi gini da kuma ina ne bai kamata a yi gini ba, kuma irin tsarin gini ma da ake ba ko ina ba ne ya kamata a ce an sa mar ko siminti ko an sa mar kwarta ko dabe, irin da muka sani na bature wadda ake kira tile, wadda idan ruwa in ya sauka kai, kin san ruwan nan baya iya shiga ƙasa kai tsaye, sai dai kawai ya kwarara, kawai ya gangara, sannan ya tafi duk inda zai bi. Ire-iren waɗannan matakan suna nan, akwai ba wai a Najeriya ba wai an rasa dokoki ba ne, dokokin suna nan, sai dai aiwatar da dokokin ne, aiki da su to ne matsalolin.
Shi kuma Umar Sale Anka ya ce kwaliya ta biya kuɗin sabulu a game da taron majalisar yanayi na Najeriya, ko ina dalili?
Na san an cimma kudurori masu muhimmanci sosai ne da za a yi kula da muhalli, musamman na yadda za a dawo da ita darajar ƙasar noma da kuma hanyoyin da za a rinka noma ba tare da an samu cibaya ba. Duniya ta canza, dole ne a yi noma na zamani wanda ita kanta ƙasar sai an batta ta dawo cikin hayyacinta, kuma an tattauna ga su har ci gaban da suke magana cewar can guru wetland da sauran gurare, abubuwan da aka tattauna na baya aka gabatar da su yanzu cewar an samu ci gaba da yawa. Kuma muna nan muna ta bibiya, kuma muna ba da shawarwari na abubuwan da ya kamata inda muhallinmu ya kasance. Kowa akwai tashi mahangar, amma dai an samu matsaya na abubuwan da ake bukata, kuma mu kullun da mun abin da muke faɗa shine a rinka sara ana duban bakin gatari, ba wai batun kuɗin bane, budget din tunda baya samuwa, kullun a rinka ya samu hanyoyin da za a yi maganin matsaloli ba tare da an takura gwamnatoci ba, kuma su wanda muhallin muke cikin shi ba tare da mu kuma an banzata da shi ba.
A nasa bangaren, Professor Manzir Bakun Matazu, shugaban hukumar NIMET, ya ce hukumar za ta mai da hankali wajen tabbatar da cewa mutane sun himmatu da bayanan hukumar da yake jagoranta.
Aikin mu na hasashen yanayi yana da mataki guda uku. Na farko shine mu da muke yin wannan hasashen yanayi. To idan muka yi hasashen yanayi, ya kamata mun akwai wasu ma'aikatu waɗanda su ne za su isar da wannan sakon hasashen yanayi, su ne mataki na biyu. Sannan mataki na uku su ne waɗanda suke amfani da hasashen yanayi, da zama al'umma ƙasar Najeriya kenan, ko manoma, ko masu kiwo, ko masu isu da sauran mutanen ƙasa. To hasashen yanayi in aka yi shi kuma bai isa ga wanda aka yi ƙudurin ya kai ma ba, akwai matsala. Muna haɗe kai da gwamnatin tarayya da hukumomi su nema na kuma da agaji ta gaggawa da hukumar NISA wanda take hasashen yanayi na ambaliyar ruwa, da hukumomin CDC wanda suke kula da lafiya da sauran bangarori na ma'aikatan gona da ma'aikatan madatsar ruwa, saboda idan muka yi wannan hasashen yanayi su ne za su isar da wannan sako, sannan kuma da kuma yan jaridu da su ma suna taimakawa wajen ida wannan sako ma al'ummomin ƙasa gaba daya. Abu na gaba nake kudirin yi shine watan shi hasashen yanayi aka yi shi da turanci, mutane da suke karkara ko da suke wani yare na Hausa ko yaren Igbo ko na Yoruba ko sauran wasu yarurrukan Najeriya, to muna kokarin haɗe kai da ƙungiyoyi da jama'a na wannan bangarori saboda mu fassara wannan hasashen yanayi. Idan muka fassara shi yanda jama'a za su gane ba tare da an samu matsala ba.
To mai sauraro, a nan za mu ja labulan shirin yanayi da muhalli a yau, sai zuwa makon gobe idan Allah ya ba mu iko mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Farfesa Adamu Idris Tanko, Dr. Salisu Dahiro, Umar Sale Anka da Farfesa Mansur Bakoma Tazu, sai Solomon Abu da ya daidaita mini sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa muni lafiya.